This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Laraba 18 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfilu, shugaban kasar Ukraine zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO da shugabannin kasashen Turai a daidai lokacin da Ukraine ke karfafa matakan kariya daga dakarar Russia. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kira ga jagoran rikon kwarewar siyasar Syria da ya baiwa dukkan 'yan Syria damar sanin makomarsu ta nan gaba. Jami'an lafiya sun faɗa a yau Laraba cewa hare-haren Isra'ila ta sama sun kashe akalla mutum 12 a zirin Gaza.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a cewa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sun cafke wasu masu safarar miyagun ƙwayoyi 'yan ƙasar Ghana.
Iwi wato kan cannabis birgi guda 48 kuma za mu gabatar da su gaban kuliya tunda irin wannan ne masu traffic international de drug.
Haka kuma za a cewa hukumar lafiya ta duniya ta sanar da kasashen Afirka 11 da ke kan gaba a matsalar cutar malaria.
Abubuwa ne kala-kala gaskiya da suka sa aka fi saurin kamuwa da ita saboda yadda muka zamni, sannan yadda muka mu'amala da ruwa da hakukuwa.
Muna kuma ɗauke da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar mana, sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email idan lokaci ya bamu dama. Amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte da shugabannin kasashen Turai a Brussels a daidai lokacin da Ukraine ke karfafa matakan kariya daga dakarun Russia. A ranar Talata, Zelensky ya nuna buƙatar neman agajin gaggawa ga dakarun Ukraine, musamman na'urorin kare sararin samaniya. Tattaunawar ta yau Laraba na zuwa ne wata guda kafin shugaban Amurka Donald Trump ya hau kan karagar mulki, wanda ke kawo rashin tabbas game da matakin ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa Ukraine daga sabuwar gwamnatin da za ta kama aiki. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kira ga jagoran rikon kwarewar siyasar Syria da ya baiwa dukkan 'yan Syria damar sanin makomarsu ta nan gaba cikin 'yanci da demokuraɗiyya, bayan hambar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da ya daɗe kan karagar mulki. A cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin ranar Talata, kwamitin sulhu ya ce ya kamata a gudanar da harkokin siyasa bisa ƙudurin kwamitin sulhu na shekarar 2015, wanda ya buƙaci a yi sabon kundin tsarin mulki da kuma zaɓuka da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta sa ido a kai. Har ila yau ta bayyana buƙatar ganin an hana ƙungiyar mayakan IS daga sake kafa ikonta a Syria, inda a shekaru 10 da suka gabata ta kwace manyan yankunan gabashin ƙasar. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an lafiya sun faɗa a yau Laraba cewa hare-haren Isra'ila ta sama sun kashe akalla mutum 12 a zirin Gaza. Jami'an lafiyar sun ce hare-haren sun haɗa da ɗaya a garin Baitul Lahiya da ke arewacin Gaza da ya sanadin kashe akalla mutum 10. Isra'ila ta kai wasu hare-hare a tsakiyar Gaza da yankin Rafa da ke kudancin yankin Falastinawa. Ci gaba da tashin hankalin ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da yunkurin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas da za ta hada da sako mutanen da mayakan ke ci gaba da garkuwa da su a Gaza.
To nan ba da jima ba Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, jami'an tsaron jamhuriyar Nijar da ke cikin jihar Dosu mai iyaka da jihohin Yamai da Talabiyar da Tawa sun cafke waɗansu 'yan ƙasar Ghana da ke safarar miyagun ƙwayoyi da ma ke nufin tsallakawa ƙasashen Larabawa da Turai a cikin gundumar da Gondoci. Ga wakilin Haruna Mun Baƙo da cigaban rahoton.
Ƙungiyoyin da suke ayyukan ta'addanci ta hanyar kaiwa jami'an tsaro da mal'ummomin da ba su san hawa da sabka ba a jamhuriyar Nijar hari kan fakke ne da ayyukan safara da ma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi kamar yadda hukumomin ƙasar suka sha faɗi a can baya, da cewa ta'addancin kan fakke da wannan damar domin sayarwa da miyagun ƙwayoyi da kan kawo wa 'yan ta'addar kuɗaɗe masu tarin yawa, abin da ya sa hukumomin ƙasar suka tsaurara bincike na ƙwaƙwaf a motocin matafiya, inda a waɗansu wuraren shimgen masu tsaron matafiya kan share sama da awoyi uku na bincikensu da ma kayayyakin da suke ɗauke da su. Irin wannan ne ya sa dubun waɗansu 'yan ƙasar Ghana da suka keto hanya tun daga ƙasar tasu har jamhuriyar Nijar ɗauke da miyagun ƙwayoyi ta cika a gundumar Dogon Dutse bisa babban titi mai zuwa arewacin ƙasar, inda suke da aniyar halba wannan ƙwayar a ƙasashen Larabawa da ma na Turai, kamar yadda shugaban rundunar 'yan sanda na wannan yankin ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
Su 'yan ƙasar Ghana ne mutum uku suka taho tun daga ƙasar Ghana da wata ƙwaya a Niger, suka samu dubara suka samu tayoyi wannan tayar talam da ta ƙaramar mota guda biyu, sai suka dura ƙwayar tasu ciki don su bada jami'an tsaro. Malar zaman fur'e da suka zo bakin hanyar mu ta shigowa daga Doso, abokan an kema da ke can sun tonike hakan da suka yi, ba su samu su a wuce ba don kuma ka kama su. Duk da ma dai akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya arce, amma dai mun samu biyu daga cikinsu, kuma shine aka samu ƙwaya wadda ake ce ma wiwi, wato cannabis birgi guda 48, kuma za mu gabatar da su gaban kuliya, tunda irin wannan ne masu traffic international de drug, su lalle sun taho da ita don su kai ta ne inda ta fi tsada ƙasar Larabawa ko kuma Turai kanta. Allah ya samu ka kame su.
Hasali ma masu safaran magunguna na Jabu kan surke suma a cikin ababen burtu don tserewa jami'an tsaron da zummar kansu wa'yan ta'adda, sai dai rana ta ɓaci ga waɗansu da suka soyin hakan. Duk dai a gundumar ta Dogon Dutse da ke cikin jihar Doso a hanyar Loga, inda jami'an tsaro suka yi musu kamun dangon fara.
Na biyu shi ne wannan masu sai da miyagun ƙwayukan nan wanda ake kwaikwayo, wanda shi ma mun kama wajen karto bakwai da kini-kini kala-kala irin wanda ba su da izinin yin shi. Abokan aikin mu da ke Rutu Loga tsakiyar dare suka kama makayan posta ne wanda muke mu da gendarmu, ku da dare tare muke aiki da su.
Shugaban gundumar Dogon Dutse Kaftan Ya'u Ada ya yi wa jami'an tsaron godiya ta musamman da sunan shugaban ƙasa tare da musu jinjina ta musamman.
Da sunan shugaban ƙasa da sunan Prime Minister, muna ma jami'an tsaro na gundumar Dogon Dutse godiya da jan aikin soyayyen gari. Muna ma jama'a Dogon Dutse godiya saboda suna kamuna goyen baya, muna godiya wannan, muna labar da abin shi cikin mu, muna gani mutane lalle yanzu da tsoro duk abin da shugaban cin Dogon Dutse mutasa gayi. Ina ma jami'an tsaro godiya kwarai, kuma ina gode ma al'ummar Dogon Dutse da zan lalle ana kama mu jami'an tsaro ga kawo rahoto, kuma rahoton nan lalle ya unhwani jami'an tsaro, kuma shine sahun ga muna nan muna samun galaba sama ta'adda.
Hukumomi dai sun ce sannu a hankali suna ci gaba da yanke cibiyar 'yan ta'adda da masu taimaka musu da miyagun ƙwayoyi ko kuma da makamai ko magunguna ko kuɗaɗe ta hanyar tsaurara tsaro da bincike na ƙwaƙwaf. Haruna Mamman Bako na birnin Kwade, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwade a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo mana da ƙarshen labaran duniya.
Babban birnin Vanuatu ba shi da ruwa bayan da tafkunan ma'ajiyar ruwa suka lalace sakamakon wata mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 da ta yi barna a tsibirin wanda ke kudancin Pacific ɗin, inda ake sa ran adadin mutanen da suka mutu da jikata zai ƙaru. Masu ayyukan ceto sun yi ta tona baraguzan gine-gine da suka ruguje bayan girgizar ƙasa da ta auku da yammacin Talata. Gwamnati ta faɗa a yau Laraba cewa akwai mutum 14 da aka tabbatar sun mutu, amma daga baya ta ce babban asibiti ya tabbatar da mutum 9. An rufe tashar jiragen ruwa kuma jiragen kasuwanci ba sa sauka, ruwa ya shanye yawancin tashar jiragen ruwa ta Bila. Daga ƙarshe, manya 'yan jam'iyyar Republican da Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun gabatar da wani kware-kware kasafin kuɗi a ranar Talata don ci gaba da baiwa hukumomin gwamnatin tarayya kuɗaɗe har zuwa ranar 14 ga watan Maris, wanda zai kaucewa rufe wani bangare na gwamnatin tarayya da zai fara aiki a ranar Asabar. Watakila matakin zai ci gaba da tafiyar da kasafin kuɗi na kusan dala tiriliyan 6.2 a halin yanzu. Shirye-shiryen bayar da kuɗaɗe kama daga sojoji masu kula da zirga-zirgar jiragen sama da kuma wasu hukumomin tarayya da ke sa ido na tarayya. Yanzu haka dai shugabannin kwamitocin da mambobinsu za su sake nazari bayan matakin, inda tuni wasu 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin riƙau a majalisar wakilai suka nuna adawa da wasu abubuwa, wanda ke nufin cewa akwai yiwuwar ana buƙatar wasu ƙuri'un 'yan jam'iyyar Democrat domin amincewa da kasafin.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa kasashe 11 na Afirka da suka hada da kamarin Nijar da Tanzania da Najeriya na daga cikin kasashen da ke kan gaba wajen matsalar cutar malaria. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamid Abubakar Sokoto, ya hado mana rahoto kan wannan batu.
Hukumar kula da lafiya ta duniya, wato WHO, ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe 11 na lafiyar Afirka da ke kan gaba-gaba wajen matsalar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Hukumar dai ta lafiya ta duniya ta ce kuɗaɗen da ya kamata waɗannan ƙasashe 11 su rinƙa samarwa domin tunkarar wannan matsala ta zazzabin cizon sauro da ke addabar jama'ar waɗannan ƙasashe 11 yayi ƙasa matuƙa. Waɗannan ƙasashen dai sun haɗa da Kamaru, Mali, Mozambique, Niger, Sudan, Zimbabwe, Tanzania da kuma Congo. Waɗannan ƙasashen dai na ɗaya daga cikin masu katutun wannan cuta ba a da gami da Najeriya. To koyaya ƙarfin wannan cutar take a Najeriya ta zazzabin cizon sauro? Kan haka ne ya sa na tuntuɓi wani ƙwararren likita a Najeriya.
Sunana Dr. Mutawakkil Aliyu Kware. Okay, so akwai cututtuki kala-kala, amma dai gare mu nan gaskiya malaria ita ta yawan jama'a suna kamuwa da ita. Ciwon zazzabin cizon sauro, abubuwa ne kala-kala gaskiya da suka sa aka fi saurin kamuwa da ita, saboda yadda muka zamni, sannan yadda muka mu'amala da ruwa da hakukuwa da rashin tsaftace muhalli, gaskiya suka jawo mana irin waɗannan matsaloli. Su wannan gaskiya suna ɗaya daga cikin abubuwa. Sannan matakan da ya kamata a ɗan ɗauka don kawar da ita a Najeriya, matakai ne kala-kala, kuma gaskiya gwamnatoci suna ƙoƙari, mo especially gwamnatocinmu na jihohi. Saboda gaskiya shekara duk ana ƙirƙiro da wasu abubuwa da ake yi kamar environmental control. Shi environmental control muddin ba mu amfani da tsaftace muhallinmu, inda hakukuwa suka hito mu ɗebe hakukuwan, saboda hakukuwan suka haɓore ɗinsu kamar suka nan ciki suka ɓoyewa irin da daddare sai su zo fi mana lahani. Sa'annan kuma akwai yadda muka mu'amala. To muddin ba mu canza yadda muka mu'amala ba, muna cewa kamar komi sai mun bar gwamnati dudda da share ba mu iya yi, gaskiya sai mun canza. In ba mu canza ba, wannan abubuwan za su jawo muna wannan tauron.
Da haka kuma na ji ta bakin 'yan Najeriya da dama dangane da wannan cutar ta malaria.
Really say I'm be treating my children for malaria and typhoid. See here the malaria is still common.
Wannan tana cewa ne sunana Bibiya Okolo. Ta ce na dade ina yi wa yarana magani musamman kan zazzabin cizon sauro, kuma ina tsammanin tun a watan Agustan da ya gabata nake yin wannan magani, har dai muka tsammaci ko ruwan da muke sha ne su ne suke haddasa wannan matsalar. Ko da yake dai gashi zuwa yanzu ba kuɗi ba magani, muna bukatar dai hukumomi a Najeriya da su ɗauki matakai domin kaucewa wannan matsala ta zazzabin cizon sauro.
Sunana Ahmad Dallo, arai sosai na taɓa ciki ne ma nake yanzu haka, kuma wannan malaria ta bana ta zo da wata siga ta daban wanda ta sa a mawada an kasanta, domin a da inda ci sau ɗaya kuma sai wata shekara, to yanzu a cikin watanni biyu zuwa uku kusan duk wata sai na yi shi yanzu haka ciki ne nake
ana kira na mama Emma mai gonjo to malaria ai babu wanda zai ce bai taba yin malaria ba to wallahi wata rana ina jin kaman amai baki na zai kama daci sannan zan kama jin gajiya
ni kuke so hukumomi su yi kamar gwamnati kan wannan ciwo
so su duba ha su binciko mana wani magani da za a iya da shi dan yanzu malaria da muka sani ba kaman da ba dan an kashe magani sai ka gani ka ji dama yanzu kuma an kashe magani kaman bai ba
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to a gaida Lamido Abubakar Sakkwato wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 625 da kuma 31 yanzu a nan Washington DC agumu na cewa karfe 10:15 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
shirin zaman takewa ne kowa ya zo ya saurara dan na san akwai abun mora
jama'a masu sauraro barkanku da saki saduwa a shirin zaman takewa Shirin zamantakewa yana tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi al'umma dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan jalin zaman shirin na yau. A shirin zamantakewa na yau mun tattauna ne kan cece kucen da al'umma a jihar Plateau ke yi kan yadda gwamnatin jihar ke shirin rufe makabartar cikin garin Jos. Babbar makabarta ta cikin garin Jos da ke kan titin zuwa Zaria an bude ta ne fiye da shekaru 50 da suka gabata. Makabartar wanda aka kewaye da ganuwa mahada ce da musulmi ke biso a bangare guda yayin da bangare guda kuma Krista ke binne mutanen su. A kwanan nan ne gwamnatin jihar Plateau ta kaddamar da kwamiti wanda zai duba yiwuwar rufe makabartar da samar mata da wata matsuguni. Lamari kenan da ya janyo cece kuce a tsakanin al'umar jihar. Barista Peter Nyamgai shine kwamishinan filaye Safiyo da Raye Birane ya mun shimfida kan kudirin na gwamnati.
A gaskiya wannan makabartar Zaria Road din nan ta girme ne. An yi biso ta kusa ta cika. Gwamnati ta ce bari mu hangan nesa mu duba gurin da ya cancanta domin ba mutane dama domin su binne nasu ba wai zan ce kowa zai kwashe nasa ba a'a za a rufe ta ne kuma ba yanzu bane sai an samu masuguna inda za a sa mutane kaman a rufe wannan din idan mun samu guri an shirya gurin da kyau sannan sai a rufe wannan sai kowa ya koma inda sabon gurin da gwamnati ta kayyada da mu wannan
Makabarta ce wanda ka ce ta girme ka kusan ta dade kenan kusan idan ka duba yanda makabartan take ana business mutane ma akan mutane canja wannan da za ku yi mutane sun fara ganin kamar ana so a musguna ma wani addini ne yaya abun yake ne
babu ba gaskiya bane abinda gwamnati ta yi ta sa committee na ma'aikatan gwamnati tukuna su duba wanda za su iya kawo a cikin wannan committee ta duba cewa ya kamata kan ta zama member GNI ta zama member wato wannan shirin za a yi ta tare ne inda ba za musguna ma wani addini ba inda kuma krista za su ji dadin wannan abun musulmi za su ji dadin wannan abun saboda haka wannan jita-jitan da ake yadawa ba gaskiya bane
wannan makabarta yana dab da wato filin wasa na kasa da kasa wanda ita gwamnatin jihar Plateau take ginawa wayan suna rade-raden cewa za a rushe wannan makabarta a gina hotel inda mutane za su je suna kwana
a babu hotel da ma ana tunani za a yi shi a cikin Philly Stadium ne ba makabartan bane babu ba gaskiya bane kuma idan kika duba Hajiya wannan stadium na babban stadium ne idan ranan da za a buga ball ko da makabartan ma bata cika ba kinga akwai addinin da ya kamata akwai wa'adin lokacin da za su binne nasu amma wuce wannan gurin zai zo zama damuwa kinga ba mu yi adalci ba saboda haka makabarta cikin gari ma ba yi kyau ba domin ga abin da ya faru a Maiduguri shi yasa gwamnati tana duba inda ya dace domin a kai wannan makabatan musulmi za su samu nasu daban krista za su samu nasu daban
ba kamar yanda da yanzu yake a wuri daya na
kuma za mu ba gwamnati shawara da yake za a yi wannan shirin a samu hanyoyi da kyau domin a iya wuce da gawa ba kamar yanzu da ana wucewa hanyar ma da kyar moto ya shiga. Wannan shirin ba za mu yi inda ana so a yi makabartan nan ba.
To amma ya batun wayar ma mutane kai kun fadakar da mutane musamman addinan nan guda biyu su fahimci cewa ga tsarin da gwamnati take so ta yi?
Ni ba memban kwamiti ba amma bisa ga shirin kwamitin na san za su sadu da JNI za su sadu da CAN kuma akwai wakili da ake bukata daga JNI akwai wakili da aka bukata daga CAN domin su ma su war mana da kai akan shirye-shirye na biso ta fannin addinin kristanci da kuma islam to idan muka yi shi haka ina ga a karshe kowa zai ji dadin wannan shirin Allah
Umar Faruk Musa na daga cikin waɗanda ke sasanta tsakanin addinai ta kungiyar Interfaith ya yi ƙarin bayani kan matsayarsu.
Wato Allah hakika abu ne wanda lallai ya taba hankalin mutane kuma dukkan tunanin mutane ya koma ga wajen wuri da aka ce ana binne mamata wuri da ya kamata a ce al'umma gaba daya ta kiyaye an tsarkake wajen ya zama ma wasu abubuwa da dama akai komo bai kamata ya dace ba wato da wannan labari zo Allah hakika hankalin mutane ya ta'azzara ya tashi ganin cewa an ce za a daga makabarta a wajen to sai muke tunani to wayanda aka binne ko menene makomar su a tsarin addinin musulunci idan da waje in waje ya cika ma to za a iya kebance shi ne a bar shi haka ya zauna dindindin ba tare da yin wasu abubuwa ba idan kuma shekara 40 to abin da ake so shine a koma a sake maimaici wato a ƙara rufe wasu akai
wato za a iya binne wa'ansu bayan shekaru 40
bayan shekaru 40 ana iya yin wannan so in kuma ya kai ga har sai an kai an samar da muhalli to shikenan mana irin muhalli za a yi shin za a yi gidaje ne na kwanciyar al'umma wani masaukin baki zai yi amma idan har aka ce za a yi wata mashaya ko wani hotel to wannan addinin musulunci ba a yarda ba in aka ce hotel wani wuri ne da za a aikata waɗansu abubuwa na kurakurai to kuma akan mamata waɗanda suka mutu mu addinin musulunci an ce a rika tuna su da musu addu'a bai kuma zo ana aikata masha'a da aikin banza akan kabarbarin su ba to wannan shine abin da ya damu mutanen mu
amma kun tattauna da ita gwamnati ko kuma gwamnati ta kira ku ta yi muku bayani musamman addinance abin da za ta yi da wannan guri
amma abinda ake cikin yanzu ana kan halin tattaunawa din ga masu shugabanni masu nemi bukatar su a zona ko da ba a neme su ba so kuma ina tabbacin cewa lalle lalle za a tattauna abubuwa wanda suke sun dace kuma za a duba wato abinda ya zama ya shafi addinin mutane da al'adar su da waɗansu abubuwa
al'umma idan abu ya zo haka yana da saukin tada hankali ma mutane kuna wannan aiki na wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma me zaka kira ga al'umma
yes kiran mu ga jama'a shine a kwantar da hankali kuma ayi addu'a sannan ayi sauraro a ga me zai je yazo a yanzu halin da ake ciki hukumomi da dukkan masu ratsaki ana tattaunawa ana kuma dubawa kuma bisa kyakkyawan zato za a fito abin da yake ya dace wanda zai zama dukkan tunanin al'umma ya koma gashi wanda za a samu haɗin kai da ci gaba da zaman lafiya
Pastor Julius Arabo na kungiyar haɗin kan Krista wato CAN shi ma ya bayyana yadda suka dauki kudirin na gwamnati
ita gwamnati tana da ra'ayinta idan ta ga abu zai zama mutane hatsari ta kan kawo ra'ayi mai kyau A wurinmu idan gwamnati ta ga wurin ya cika ga gidaje sun zama wuri ya zama bakin hanya a canza ma wurin da za a gwamnati ta tanada a wurinmu ba laifi bane idan muka ga yanayi ma yanda stadium namu na Plateau ya kasance a wannan wuri international stadium ne ba zai yi kyau a zo ga wuri ya cika gashi ana makabarta ana aikin sport a wurin ba so a gani na ra'ayin gwamnati ra'ayi ne mai kyau wanda suka kawo idan mutane suna da wani fahimta daban to zai yi kyau su tuntuɓi gwamnati su samu karin bayani amma wuri ne wanda ya cika idan ka je wannan wuri kusan kullun ana sai dai ma ana sake tattauna sabon kaburka a sake bizine mutane a wurin haka kuma bai kasance da kyau ba so ni ina mai goyon baya gwamnati ta tanada wani sabon wuri wanda ba su fahimta ba su tura shugabanansu domin karin bayani daga wurin gwamnati
To akwai rashin fahimta musamman wayan suna ganin kaman za a rushe wurin ne kuma bisa ga addini kowa yana da tsarin yadda yake biso da kuma yaya ku kuke ganin kaman a rushe gurin ne ko kuma a gwamnati ta kwashe kasusuwan mutane ne ta nemi wurin da za ta binne in ma har aka ce lalle tana so ta yi wani gini a wurin.
To ita gwamnati tana da kyakkyawan shiri idan kaga ta yi shiri ta yi wannan abu na cire wannan makabata a wannan wuri akwai shiri da za ta yi domin waɗanda aka riga aka bizina a wurin. Kwanakin baya can aiko kasuwan katako da muke ciki da can makabata ne. Gwamnati ta ga cewa ya kamata a samu kasuwa ta san da ta cire wannan makabata daga nan wuri ta kai wani guri. Haka nan wurin ma idan gwamnati ta ga ya kamata a masar da makabata a wurin saboda buduwan gari da yanda wurin ya riga ya masu, gwamnati tana da haƙƙi ta yi tanadin wani wuri yanda ya kamata. Sannan za a sanar da jama'a da shugabannin addinai idan akwai wanda suke da makabatan da ya kamata suna ga za su juye su cire wanda ke wurin akai wani guri. Duka za a yi shawara da masu kiwon lafiya da shugabannin addinai a duba ya za a yi wannan canji. A kira na shi ne ba komai ba ne za a mayar da shi maganan siyasa. Ko addinance akwai inda aya ta gaya mana mu yi biyayya da shugabanni. Idan ba mu fahimta ba ko kuma shugaban da ke addini bai fahimta, shugaban da ke mulki bai fahimta yanayin addini a wannan wuri ba, za a je a zo na a yi tunani a yi bayani don jama'a su gamsu. So nawa tunanin shi ne kar a mayar da wannan abun ya zamanto maganan addini ko siyasa.
Kwamishinan filaye Safiyo da Raya birane a jihar Plato barista Peter Nyamgai ya buƙaci al'ummar jihar su kwantar da hankulansu.
A gaskiya mun samu haɗin kai mutane musamman al'ummar musulmai. Akwai wanda suka zo ofishina jiya na ma sun tura wakili ya zo ofishina. To ina ganin tattaunawa da muka yi mutane sun samu fahimta, amma wannan ba za mu bari ba. Za mu ci gaba muna saduwa da mutane masu ra'ayi a ji domin mu samu mu ci nasara cikin wannan shirin da muke yi.
Idan ba tsaro a yankinmu in tawar gaji ina za mu.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu bakida.
To madalla, a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
A yau Laraba, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte da shugabannin ƙasashen tarayyar Turai a Brussels a daidai lokacin da Ukraine ke ƙarfafa matakan kariya daga dakarun Rasha. A ranar Talata, Zelensky ya nuna buƙatar neman agajin gaggawa ga dakarun Ukraine, musamman na'urorin kare sararin samaniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kira ga jagoran riƙon ƙwarin siyasar Siriya da ya baiwa dukkan 'yan Siriya damar sanin makomarsu ta nan gaba cikin 'yanci da demokuraɗiyya, bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da ya daɗe kan kargar mulki. A cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin ranar Talata, kwamitin sulhu ya ce ya kamata a gudanar da harkokin siyasa bisa ƙudurin kwamitin sulhu na shekarar 2015 wanda ya buƙaci a yi sabon kundin tsarin mulki da kuma zaɓuka da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta sa ido. Jami'an lafiya sun faɗa a yau Laraba cewa hare-haren Isra'ila ta sama sun kashe aƙalla mutum 12 a zirin Gaza. Jami'an lafiyar sun ce hare-haren sun haɗa da ɗaya a garin Betel Lahiya da ke arewacin Gaza da ya yi sanadin kashe aƙalla mutum 10. Isra'ila ta kai wasu hare-hare a tsakiyar Gaza da yankin Rafa da ke kudancin yankin Falasɗinawa. Babban birnin Vanuatu ba shi da ruwa bayan da tafkunan ma'ajiyar ruwa suka lalace sakamakon wata mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a zira shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballe da yake yana taimaka wajen kawo muku wannan shiri, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni tare da injiniyan mu ne wanda ne da sauti Mr. Carol. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa sai a saurari shirin yau da gobe, shirin matasa.